الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوتر جوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجده لكريم هدوه لثلاثين كهدوه ودون رانا تداشي دا شاكر فرد جوتر تداشي دا شاكر فرد جوتر بقي شكرات الهدوه دا قوم شاكر سنة ميلادية dan tashi sabon darasi a cikin karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani da muke a wannan wata ne albarka da Ramadan a wannan masallaci ne albarka da Al-Qur'ani dan tashi aya ta 64 a cikin suratul A'raf insha Allah. A yau kafin mu fara karatun mu akwai bayani da za mu ji daga ɗaya daga cikin malamanmu a limamin masallacin Quba na Madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda da yawa ɗaliban ilimi sun san shi, Sheikh Muhammad Abdullahi Zarban Al-Ghamidi. Ya ce yana da ɗan saƙon nasiha da zai yi ga 'yan uwa musulmi kafin mu fara tafsiri. Insha Allah zan kira shi domin ya isar da saƙonsa, sannan na fassara bayanin abinda ya kunsa a cikin saƙon insha Allah. Saboda haka za mu saurari maganar tasa, Allah ya amfane mu da abin da zai gaya mana. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Khalas ana arda alaik. Khalas.
La tafadhal ya sheikh, takallam. Khalas. عليكم السلام. بيا بيا وي سي شي زي بو نيتي ما صلى اكو كي تفضل يا شيخ. نعم الصوت واضح يا شيخ تفضل. Thank you.
Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. To yan uwa muslimi. Na'am. Jazakallahu khairan ana utarjim ya sheikh. Na'am, as-sawt wadih. Tasma' at-tarjama? Na'am.
As-sawt
wadih. As-sawt kana wadihan. الصوت كان واضحا كان الصوت واضحا والآن أترجم إن شاء الله. الله يجعله في موازين حسناتكم. آمين. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يندفك جي ونم بياني daga dan uwanmu kuma malaminmu kamar yanda ya sanar da kansa Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi yace yana yi mana wannan bayani da wannan yana yi mana magana daga garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina gari mai tsarki wato masaukin imani garin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kwance a wannan gari yana yi mana wato murna da samun ganin wannan wata mai albarka watan Ramadan watan imani kuma yayi amfani da wannan dama ya isar da sako ga ƴan uwa musulmi a wannan masallaci na Al-Furqan sakon nasiha kan mai amfani da waɗannan ranuka da waɗannan kwanaki na watan Ramadan watan azumi watan tsayuwar dare a cikin sallah watan karatun alqur'ani, watan koyan wato watan neman sanin ma'anonin alqur'ani, watan bayyana sanar da musulmi ma'anonin alqur'ani. Saboda haka yace mi amfani da wannan dama domin wannan duniya wato ba gidan dawoma bace, lahira ita ce gida wanda yake na wato wanda yake makoma ta tabbata. Dan haka mi kokari mi yi makan mu guzuri a waɗannan kwanuka da ayyuka na alkhairi wanda ya hada azumtar ranakun wannan wata da yin sallah cikin dare da karatun alqur'ani da neman sanin alqur'ani da bayyana sanin alqur'ani da yawan ayyukan alkhairi na ayyukan sadaka da taimakon musulmi da taimakekeniya da juna a taimaka ma juna wajen ayyukan alkhairi da ayyukan tsoron Allah. Sannan kuma yana ya ƙara yi mana nasiha da mu guji dukkan abinda zai sanya mu wato a cikin fitina ta addini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba domin ayyaki, ku rinka roƙon Allah wato aminci da lafiya daga azaba, wa sallallahu alafiya. Domin mutum idan jarabawa ta zo bai san yaya zai kasance ba, amma idan ya zamanto Allah madaukakin sarki ya amintar da shi da ya jarabce shi da ya masa ibtila'i, to wannan shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya. A sannan ya kira ga musulmin Najeriya, musamman waɗanda suke a Kano, musamman waɗanda suke a wannan masallaci na Al-Furqan, da wato mu rinƙa ma juna addu'a da Allah madaukakin sarki ya ba mu cikawa da imani ya kuma taimaki wannan addini namu. Wannan shine gajeren sakon da wannan bawan Allah wanda yace a gudumawar tsofaffi waɗanda ba su da iko, wato ma'ana kafin yayi wannan magana yace da yana da iko son sa yayi tattaki ya zo wannan gari domin ya isar da ya hadu da ƴan uwa ya isar da sakon nasiha ga ƴan uwa musulmi, amma larurar lafiya ta sa ba zai iya ba. Dan haka shine sakon gajiyayye wanda ba shi da iko na yayi tafiya, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya, ya tsawaita ransa a cikin ayyukan alkhairi, kuma ya saka masa da alkhairi akan wannan kokarin da yayi, ya kuma ba mu ikon aiki da nasihohin da muke ji na alkhairi a wannan wata mai albarka. To saboda wannan lokaci da muka dauka muka ji nasihar wannan malami, yau ba za mu amsa tambayoyi ba sai Allah ya kai mu gobe insha Allah. Yau za mu shiga karatu ra'asa. Na'am. Aya ta 94 insha Allah.
Allah jalla wa ala
yace wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, bamu aiko da wani annabi a cikin wata alƙarya ba, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra, face mun wato riki ma'abutan wannan alƙaryar bil ba'sa'i da tsanani, wad darra'i da abubuwan cutarwa, la'allahum yadarra'un, domin kwaɗayin wato su yi ƙasƙanci ga Allah jalla wa'ala. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasana, sannan mu musanya a maimakon wannan tsanani a maimakon wannan wato mummuna, mu musanyata da kyakkyawa. Hatta afau, har sai sun yawaita, arzikinsu ya yawaita. Wa qalu qad massa aba anadh-dharra was-sarra, kuma suka ce haƙiƙa cututtuka da tsanance-tsanance sun samu iyayenmu. Fa akhadnahum baghtatan, to a lokacin nan sai mu halakar da su, baghtatan babu tsammani, wa hum la yash'urun, alhali su ba sa jin cewa azaba za ta zo musu. Wannan Allah madaukakin sarki yana bayyana mana sunnarsa ne tare da al'umomi a cikin wato tarihinsu. Allah ya kawo kissar al'umomi guda biyar, mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hud Adawa, da mutanen annabi Salih Samudawa, da mutanen annabi Lut, da mutanen annabi Shu'aib mutanen Madiyana. Ko waɗannan su Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su saboda zunubansu da saɓa ma annabawansu. To sai ya kawo sai aka Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan ayoyi a matsayin wato gundarin wato tataccen darasin da mutum zai samu a cikin kissar waɗannan al'umomi da suka gabata. Saboda haka wannan wa'azi ne da ya biyo bayan kissoshin. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sunnarsa domin mutane su yi amfani da hankalinsu, su yi amfani da tunaninsu, su gane sunnar Allah, kada gafala ta same su, irin abin da ya samu waɗanda ya wuce su ma ya zo ya same su. Domin mai hankali shi ne wanda ya wa'aztu da abin da ya wuce masa, mai hankali shi ne wanda zai ga abin da ya samu ɗan uwansa ya shiga tattalinsa. Allah ta'ala ya ce wato bai taɓa aiko da wani annabi a cikin alƙarya ba. A cikin wannan akwai bayanin sunnar Allah cewa Allah baya aiko annabawa sai a cikin alƙarya, baya aiko annabawa a cikin ƙauyuka. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura, bamu aiko ba gabaninka face mazaje da muke wahayi ya zuwa gare su daga cikin mazowa alƙaryatu. Saboda Allah maɗaukakin sarki yana aiko annabawa da shari'a ne, ita ko shari'a ba ta yiwuwa sai ga mutane waɗanda yake sun zamanto zaunannu, waɗanda suke masu ci gaba, wanda suka gina al'umma, suke da al'adu, suka gina alƙaryatu, suka gina tsarin tafi da rayuwa, suke da tsarin siyasa, tsarin tattalin arziki, tsarin zamantakewa. Amma waɗanda suke a ƙauyuka bararo, wanda suke ba zama suke ba, sun ɗan zauna wani ɗan lokaci sannan su tashi su tafi, sannan su ɗan zauna wani lokaci su tashi su bar wannan waje, ba za su iya gina wato habara, ba za su iya gina rayuwa waɗanda take har za su buƙaci shari'a wadda za ta ƙayyade musu yadda za su rinƙa rayuwa, su zamanto ababen koyi ga sauran al'umomi ba. Kuma al'ada ta riga ta gabata cewa su 'yan ƙauye wato mabiya ne ga 'yan birni, 'yan birni kuma masu girman kai ne ga 'yan ƙauye. Sai dai su koyar da 'yan ƙauye, ba su koya daga wajen 'yan ƙauye ba. Saboda haka sunnar Allah ce wannan bisa yadda ya dasa halittar mutane, haka suke. To don haka shi ma kuma Allah jalla wa'ala hikimarsa ta hukunta cewa baya aiko annabi sai a cikin mutanen birane, sai a cikin 'yan birni, domin su ne da idan canji ya zo a birni dukkan ƙauyuka sai su bi. Amma da canjin zai faru a karkara, wannan ba zai tasiri a wajen birane ba. Saboda haka wannan sunna ce ta Allah cewa baya aiko annabi sai a cikin alƙaryatu. Shi yasa Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, bamu aiko da wani annabi ba a cikin alƙarya. Wato a cikin alƙaryar yake nan, ba a faɗi cewa an aiko shi zuwa wajen mutanen alƙaryar ba, domin in aka aiko shi a cikin alƙaryar ma'ana ga mutanen alƙaryar saƙonsa yake.
domin daga zarar ya bayyana a cikin alƙarya inda duk annabi yake to ba shi da wata wazifa in ba bayani ba saboda haka daga ya tashi isar da sako zai zamanto yana isar da sako ne ga ƴan wannan alƙarya to Allah ya ce idan dai ya aiko sunnarsa ta gabata cewa idan ya aiko annabi a cikin alƙarya to zai yi ma wannan alƙaryar idan suka yi imani shikenan sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da kyakkyawan sako ya ba su shari'a su bi Allah su samu kyakkyawan rayuwa anan su samu falahi duniya da lahira idan suka ƙaryata annabi wanda yake wannan shine al'adar mafi yawan su cewa idan annabawan su suka zo ƙaryata su suke yi to idan suka ƙaryata sai Allah ya kama su da jarabawa da ibtila'i shine illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i ai akwai bi idmarin fakadhabu wato idan dai har suka ƙaryata to mu kuma Allah ta'ala sai yace sai mu rike su su ma abuta wannan alƙaryar bil ba'sa'i al ba'sa'i jam'u bu'us daga al bu'us ne wato shine tsanani da yake samun mutum fil ghalibi a cikin galibin tsananin da ake nufi anan tsanani na dukiya shi yasa ake ce ma al faqir al ba'is wa atimul ba'is al faqir wato al faqir ta'kidin al ba'is ne wanda yake mai tsananin abin wato wanda yake cikin tsanani na rashin abin hannunsa to Allah yake sai ya jarabci wannan alƙarya da talauci tawaya arziki da karyewar cinikayya da tsanani wajen abin da za a ci wabban ra'i da kuma cututtuka abin da yake cutar da mutum shine ya hada da tsoro ya hada kuma da rashin da wato cututtuka na rasa wato rashin lafiya tsoro na abokan gaba wanda zai sa mutum kullun yana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali to Allah yana jarabar al'umomi da waɗannan abubuwa yayin da suka kangare ma manzanni menene hikimar Allah a cikin wannan la'allahum yadarra'un ay la'allahum yatadarra'un domin su yi tadarru'i wato su yi yar murya ga Allah su ce Allah ka yaye mana Allah ka wato su gane cewa wannan abin da suka yi sanadiyar saban su ne ga Allah Allah ya jarabce su da wannan sai su koma ga Allah kamar yanda Allah ta'ala yace dangame da mutanen Quraysh wa laqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wama yatadarru haqiqa mun rike su da azaba amma basu istikana basu kaskanci ga ubangijin su ba basu kaskantar da kai wajen roƙon sa ba mutanen makka abin da ya jarabce su da shi shine fari da hatta kai mutane mutum idan yazo yana bawali idan yaji bawalin ya bigi wani abu mai ƙara sai ya fata wannan abin da yaji mai dan ƙara din fata ce tsohuwar fata sai ya dauke bawalin daga nan ya dauki fatar ya karkade ta yaje ya kona ta a cikin ruwa a ya kona ta da wuta dan ta danyi laushi sannan ya ci saboda rashin abinci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf Allah ka sanya musu shi wato shekaru na fari kamar yadda ka sanya ga mutanen annabi yusuf to Allah ya jarabci mutanen makka la'allahum yatadarra'u domin su kaskantar da kai irin wannan sunna ta sa Allah ta'ala ya bayyana a cikin suratul an'am cewa Allah madaukakin sarki haka yake yi walaqad arsalna ila rusuli ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'u falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu Allah mun karanta wannan ayoyi a cikin tafsirin suratul an'am a bara cewa Allah madaukakin sarki yace haqiqa mun aiko ya zuwa ga al'umomi da suka gabace ka sai muka rike su sai muka wato kama su da tsanance da cututtuka domin su kaskantar da kai ga Allah to da a ce yayin da wannan tsanani namu yazo musu wannan musibu da suka zo musu tadarra'u sun kaskantar da kai ga Allah sun koma gare shi suna cewa Allah ka yaye mana Allah mun tuba mun bi ka da sun tuba sun bi Allah shine tadarra'u da bisa kaskanci falawla ija'ahum ba'athuna tadarra'u walakin qasat qulubuhum sai zukatansu suka kekashi bayanin kekasar zukatan nasu shine wanda Allah ta'ala ya bayyana anan thumma badalna makana sayyi'atil hasana bayan tsananin yazo Allah sai ya ce sai ya kawar da wannan tsanani ya kawo kyakkyawa ba tare da sun tuba ba sai ya kawo musu sauki ya yaye musu wannan tsananin hatta afau har suka yawa suka yawa suka so ma hayayyafa arziki yazo dukiya ta yawa aka manta da kan cewa da tsanani ya same su har suka so ma har suka miƙe kafa suka ce kadmar sa'aba anad darra'u was-sarra'u da fa iyayenmu tsanani da musibu su zo sun same su saboda haka dama wannan al'ada ce haka juyawa zamani yake yau da gobe haka ta gada saboda haka abin da ya sami iyayenmu ai ba wani abu bane illa juyawa zamani gashi yanzu Allah ya kawo gashi yanzu canji ya zo suka to wannan shine ke kashewar zuciyar wato suka manta da Allah ba su dauka cewa yayin da tsananin ya zo daga Allah bane yayin da sauki ya zo shi ma makaru istidraji ne daga Allah jarabawa ce wannan shine ke kasar zuciyar ya zamanto babu Allah kwata-kwata a cikin lissafin su an kira Allah a cikin lissafin to yayin da wannan ya zo to sai halakar ta karshe ta zo sai Allah ya yanke hanzar akhadnahum bagta ay ahlaknahum sai mu halakar da su babtatan ba sa zato ba tare da suna domin sun riga sun dauka kan cewar wannan abin da yake samun su ba shine zai halakar da su ba jujjuyawar zamani ne saboda haka yanzu kuma da juyawa ta zo suka samu mallakar al'amuran duniyar su ba sa taba tsammanin wannan abin zai kawo to a lokacin ne yayin da suke tsammanin suna da iko akan duniyar suna da iko akan gudanar da al'amuran su suna da iko akan dukiyar su sai Allah madaukakin sarki ya kawo azabarsa sai ya halaka su gabaki daya wahum la yash'urun alhali ba sa tsammani ba sa zato cewa halaka za ta zo musu to wannan ita ce sunnar Allah jalla wa ala dan haka Allah ya sanya mana hankali domin mu tunani yayin da musiba ta zo mu gane kan cewar wannan jarabawa ce daga Allah kuma Allah madaukakin sarki idan ya kawo musiba ba wai shine sakamakon saban da ake yi ba a'a liyudhiqahum ba'd alladhi amilu ya dandana musu sashi daga cikin abin da suke sakamakon sashi daga cikin abin da suke amma da Allah zai riki mutane da dukkan abin da suke yi ya musu hisabi mai tsanani ai ba wanda zai saura a bayan kasa amma kadan daga cikin miyagun ayyukan da suke yi sai ya dandana musu domin su komo liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un domin su dawo ya zuwa ga Allah to hikimar Allah a cikin wannan shine yayin da talauci da tsanani ya zo mutane wato al'adar mutum zuciya tafi wato karba tafi buduwa ga shigar wa'azi kuma mutane sun fi kusa da ikhlasi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafi yaki sai ya kirawo talakawa ya sa su a gaba su yi addu'a domin sun fi kusa da ikhlasi sun fi kusa da ikhlasi saboda bukatar su ga Allah bukatar su ta gaskiya ce wanda ku suke wadatattu ba sa jin suna bukatar komai ga Allah saboda haka ko za su kira Allah da wuya ka ga ikhlasi ya yi bushasha a cikin zuciyarsu kamar yadda yake a cikin zukatan talakawa to shi yasa Allah yake kawo talauci da tsanani da halin tsoro da halin wato fari da cututtuka da annoba domin mutane a lokacin nan su zamanto bukatuwarsu ga Allah ta gaskiya ce kamar yadda ake a wata kissar wani malami da ake ganinsa daga cikin salihan bayi za a tafi roƙon ruwa sai aka ce ya zo ya yi jagoranci shine zai yi addu'a wajen roƙon ruwa sai ce to ku tsaya da suka dakata sai ya fito da ya zo sai ce to yanzu mu tafi suka ce ya menene ka tsayar da mu ya ce zuwa ne duk abin da ke cikin gidana na abinci na sadakar da shi saboda buƙatar tawa yanzu ta gaske ce idan Allah bai shayar da mu ba bani da komai saboda wato ya zamanto ya yi ikhlasi da gaske domin wanda ba shi da komai ya fi gaskiya wajen nema a wajen Allah jalla wa'ala to Allah yana kawo tsanani domin wannan jar domin a kira shi da yar murya domin a fuskance shi da gaskiya saboda haka tuba Allah madaukakin sarki yake so mutane su yi to amma yayin da mutane suka dauka wannan abin ba shi da alaka da Allah wanda yawan abinda ƴan duniya suke nunawa kenan ce annan wannan abin ba shi da wani alaka da sha'anin Allah da sha'anin addini abu ne wanda yake an yi ba a yi tsari daidai ba a yi shiri daidai ba ai ta kawo maganganu ko kuma a ce wannan dama abu ne wanda yake faruwa irin wannan fari bayan duk shekara 30 yana faruwa yana jujjuyawa a cikin Sahara. Ba ku ga an yi irinsa a 1973 ba? To ai shine ya sake juyowa. Haka zaka ga ana faɗa dan a dauke mutane cewa a ba ruwan Allah da wannan. Idan ma zuwa akai aka kirawo malamai da masu bayanin ilimin zamani, yayin da malamai suke cewa wannan abin musibi, wannan abin daga Allah ne. Muna cikin al'umma da shirka ta yi yawa, tsafi ya yi yawa, saba ma iyaye ya yi yawa, laifuffuka da ake yi ma Allah sun yi yawa, zinace-zinace da maza na neman maza, abu rashin gaskiya, algus a cikin kasuwanninmu ya yi yawa. Don haka mu tuba ga Allah, mu dawo, mu koma, mu riko da addininmu. Sai ka ga wanda yake malamin science dubbe da yace to ko da yake dai an faɗi haka na addini, to amma kuma abinda ilimi ya nuna shine kan cewa wannan abu ne wanda yake zuwa jujjuyi yana, to wannan shine irin maganar kafirai. Wato ai wannan surufu dahar ne, wato su cire Allah a ciki. Bayan wannan yana ɗaya daga cikin dagawar ilimi, domin abu Allah yana kawo shi da asbab da yawa, kace zaka kebance shi a cikin sababi guda ɗaya, ka kore dukkan wani sababi, kai zalunci na ilimi. Waye ga maka kan cewar waɗannan abubuwan da suka zo din su ne ainihin sabubban da suka kawo? La'alla za a ce kamar yadda waɗannan suke cewa kad masa aba anadara wa sarra, abin wato abin da ya sami iyayenmu na cututtuka ya riga ya same su, bayan ko annabawa ba su zo musu ba. Saboda haka mu ma dan wannan abin ya same mu tare da cewa annabawa sun zo mana ba wai dan mun saba ma annabawa bane, a'a dan jujjuyawa zamani ne kamar yadda ya sami iyayenmu. Waye ga musu kan cewa haka ne? Kuma waye ga musu kan cewa su kansu iyayen nasu ba su kasance akan wata shiriya ba, ko kuma akan wani koyarwa, akan wata ka'i, akan wata akan koyarwa ta Allah jalla wa ala wanda suka saba mata, shi yasa Allah ya jarabce su. Domin kamar yanda yazo, babu wani musiba da zai samu mutum face da zunubi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, wannan ita ce ka'ida ta Allah, ba wata musiba da za ta same ku sai saboda abinda ayyukanku, abinda hannuwanku suka kaddamar, wato ayyukan da kuka aikata. Hatta shauka, koda kaya ce ka taka, to saboda wani zunubi ne. Shi yasa wanda yake fadakakke mai tadarrui ga Allah shine daga musiba ta same shi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ya koma ga Allah ya ta istighfari, ya rinka neman Allah madaukakin sarki ya yaye masa. Duk wata musiba in ta samu saboda zunubi ne, to abinda Allah madaukakin sarki hikimarsa ta hukunta shine a koma ga Allah yayin da musiba ta zo. Idan ku ba a koma ga Allah ba, to Allah madaukakin sarki sai ya mutum istidraji, wato sai ya shimfida maka kaga kamar kan cewar karfinka ne da babu wani abu sha'an, babu wani abu da zai sanya ka ka wa'aztu, sai shimfida maka arzikin har sai kai tamkini a ciki, to sannan rukun, sannan halakar Allah ta zo. To yayin wannan nabiyun da yake zuwa, canzawar da Allah zai maka shine ake kira al-istidraj, wato sakin talala. Kana saban Allah, Allah kuma yana dade maka ni'ima. Kana saban Allah, Allah yana baka abin da kake so. To a lokacin nan haka rinka ganin kan cewa ai sako ma bashi da wani tasiri, kai ba abin da ya canza. An yi wa'azi an ce kar ka yi, kai din babu abin da ya canza. To sai zuciya ta dade ƙara kekacewa, arana yazo ya lullube zuciyar, ya zamanto ba mutum ba zai sake karban wa'azi ba, ya zamanto ya dade ƙara kutsawa cikin bata har sai halaka ta zo, ya zamanto ya halaku gabaki ɗaya. Allah ya kiyaye mu. Wannan kamar yadda ake kiransa istidraji, ana kuma kiransa makrullah, makarun Allah, makircin Allah, wato shirin Allah. Shirin Allah yayin da ka nuna ma Allah kan cewa ba ruwanka da shi, to shi ma sai ya nuna maka kan cewa ba ruwansa da kai, ya kyale ka, ya dauka kan cewar babu mai, ka dauka kan cewa babu mai iko akan ka, cewa kudura Allah bata da iko akan ka. Duk abin da yake faruwa yau da gobe yana da ƙarar kutsar da kai cikin bata. To wannan shine makrullah da muke neman Allah madaukakin sarki ya amintar da mu daga fadawa cikin makrullah.
أو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw da a ce ma'abuta wato mazowa alqaryatu mazauna birane waɗanda manzanni suka zo musu amanu sun yi imani wattaqaw sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama wallahi da mun bude musu albarkatu daga sama wal ard kuma albarkatu daga ƙasa walakin kadzabu sai dai ƙaryatawa suka yi fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka halakar da su saboda abinda suka kasance suna aikatawa. Allah madaukakin sarki yayi wa'azi yace da mutane yayin da manzanni suka zo musu mutanen birane sun yi imani da manzannin Allah sun ji tsoron Allah wajen bin Allah. Allah yace sai mu bude musu albarkatu kaga sai yace albarakat albaraka shine alkhairin da yake babu cuta a cikin sa alkhairin da yake babu cuta a cikin sa kaga can Allah ta'ala yace thumma Allah ta'ala yace thumma badalna makana sayyi'atil hasana muka canza maimakon mummuna muka canza da kyakkyawa bai kira ta albaraka ba saboda ita albarka al'adanta ba ta kaiwa ya zuwa ga abin da zai cutar. Yayin da zaka ci abinci amma ka ci abinci ya zamanto wannan abincin mai dadi ya zamanto ya sanya maka ciwon siga wannan abincin bai zamanto albarka ba domin ka ci abincin da duk da yake hasana ne kyakkyawa ne yana da dadi kana jin dadin sa amma ka kare a asibiti bai zamanto albarka ba. To bambancin abinda Allah yake budewa waɗanda suke sun saba masa yayi musu istidraji anan ya kira shi hasana a suratul an'am yace fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka buda musu kofofin komai sai yazo amma nan na mu'minai Allah yace la fatahna alaihim barakati sai mu bude musu albarkatu wato kyawawan abubuwa masu alkhairi wanda amfanin su da alkhairin su mai yawa ne kuma mai dawama ne domin shine ma'ana baraka kamar yadda muke cewa albaraka inda aka fassara ta a cikin tabarakallahu rabbul alamin albaraka shine abinda alkhairin sa ya yawaita kuma ya dawama baya yankewa babu wani abu wanda yake sharri a cikin sa. To Allah yace sakamakon imani da taqwa ga mutanen alqaryatu shine alqaryar sai Allah ya bude mata kofofin albarka daga sama shine ruwa wanda zai sauko daga sama da arziki wanda zai sauko daga sama wal ard da kuma karkashin daga kuma ƙasa shine abinci kyakkyawa da ma'adanai masu albarka ba ma'adani wanda yake zai zamanto mai cutarwa ba kamar yanzu kun ga ana maganar fetur din Najeriya ana ce masa ba ni'ima bane nikima ne za ga har turawa suna faɗa akwai wani wanda ya rubuta littafi poison wells wato rijiyoyi na guba wai rijiyoyin mai na Najeriya guba ne domin ba abin da ya kawo ya kashe noma ya kashe kasuwanci ya kashe komai kowa ya riga ya tafi yanzu kamar yadda za ka ga mutane suna cincirin da Abuja ba masana'antu gare ta ba ba noma ake yi a Abuja babu dalar gyada a Abuja babu dalar auduga babu dalar koko ba a noman a dawa ko alkama ko rogo wanda ake kaiwa kasashen waje duk ba a wannan ba abinda ake yi sai kawai kudin man nan ake rarrabawa za ka ga mutane sun zo a bakin hanya ran da za a tora na juma'a masu canjin riba da sababbin kudi naira 50-50 an je Abuja za a bashi kudi zai zo ya rabo sabanin abinda yake da yanda Kano take Kano me yasa Kano ta yi suna a lokacin jamhuriya ta farko saboda noma ga dabbobi ga cinikin fata ga cinikin gyada saboda haka kasuwanci yana haɓaka mutane suna samun arziki mutane suna samun aikin yi in sun zo Kano saboda arziki da aka samu na albarka da Allah madaukakin sarki ya bude amma wannan ko da aka zo ya zamanto ba maimakon ya zamanto albarka sai ya zamanto sharri ya kashe harkar noma saboda haka mutum ya gama aiki ba abin yayi karatun ga kwali yana yawo baya tunanin aiki sai dai aikin da mutane da ƴan Abuja suke bayarwa saboda an kashe sana'a an kashe noma an kashe dukkan wata harka ta samun abinci sai ta wannan da ake ta hankolon ake ta yakin kan cewa dan wannan kudin da yake fitowa dalolin da suke zuwa na sayar da Peter sai an samu yanzu da kasuwar Peter za ta yanke za ta kare Peter ya koma dala 10 shikenan hatta albashi ba za a iya biya ba hatta albashi ba za a iya zuwa duk masu zuwa Abuja duk grant din da ake bayarwa ba za a samu ba to kun ga bambanci kenan da abude kofofin komai da kuma abude albarka to Allah madaukakin sarki albarka shine kadai yake bada ita ba mai iya bada albarka sai Allah ba mai iya bada albarka sai Allah gwamnati ba za ta iya bada albarka ba dan siyasa ba zai iya baka albarka ba mulkin soja ba zai iya baka albarka ba boka ba zai iya baka albarka ba wanda kadai yake bada albarka sai Allah kuma Allah ya ce ga yanda yake bada albarka din nan walau anna ahlul qura amanu wattaqau da ma'abuta alqaryatu ma'abuta garuruwa yan burane da za su yi imani su ji tsoron Allah su gaskata manzanni su kiyaye dokokin Allah jalla wa ala Allah sai ya bude musu albarkatu daga sama da ƙasa kuma wannan tarihi ya nuna a tarihi an nuna kan cewa daural andalus spain bata taba samun arziki a cikin tarihin ta ba irin lokacin da musulunci ya je lokacin nan kasar almania germany da kasar britania suna cikin wato jahiliyar jahiliyarsu sai satar mutane sai cin mutane babu ci gaba sun zamanto da su da dabba duk daya ne amma aka zo daular espania saboda abinda musulunci ya zo da shi na wato hanyoyin ciyar daga al'umma gaba da shari'a wadda ta tabbatar da ka'idar ciniki da ka'idar zamantakewa da yadda ake gina habara yadda ake gina zaman gari da kuma ihya'ul mawat ba da damar kan cewar a haɓaka aikin noma ihya'ul mawat shine in ka je ka samu gandun daji aka baka aka je in ka je ka noma gandun daji wannan ya zamanto naka ne man ahya ardan qad umitat fa hiya lahu wannan ihya'ul mawat din shine yasa aka samu harkar noma da ba taɓa samun ta ba a tarihin Andalus to ka gani wannan alƙawarin Allah ne saboda haka ba wai kawai alqur'ani ya faɗa bane mu mun san cewa maganar Allah gaskiya ce in Allah ya faɗa tabbas sai yayi to tarihi ma ya tabbatar da wannan tarihi ya tabbatar da wannan baba musulmi ba su koma baya ba wajen tattalin arziki da samun ci gaba a duniya sai yayin da suka yi sako-sako da shari'ar Allah suka ce za su ɗauko wata shari'a daban ba shari'ar Allah ba su ɗabbaƙa a kansu lokacin ne al'amuran musulunci ya soma lalacewa daular Uthmaniya ta soma ci baya ta rushe amma alƙawarin Allah gaskiya ne saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan wa'azi ya ce ina ma da a ce 'yan alƙaryatu sun yi imani sun ji tsoron Allah da sun yi haka sai in buɗe musu albarkatu amma sun yi ba su yi ba to da ba su yi ba fa me ya faru gare su da suka ƙaryata Allah ta'ala ya ce fa akhadnahum bima kanu yaksubu sai muka rike su al-akhd anan wajen ma'anarsa al-ihlak sai muka halaka su saboda abinda suka kasance suna tsururtawa domin a nuna cewa Allah ba azzalimi bane Allah baya zalunci zai maka ya ce wanda yake kaza zai masa kaza wanda yake kaza zai masa kaza saboda haka yayin da Allah madaukakin sarki ya halakar da azzalimi ya halakar da shi ne saboda zaluncinsa shi yayi zaluncin kuma ya gaskata alƙawarin sa ne adal da adalci Allah madaukakin sarki ya halakar da su na'am
ba'ina al-qura ayya yahum ba'athuna
Allah ya ce afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun to shin ko ma'abuta alqaryatu suna sun aminta da cewa uqubar mu tazo musu cikin dare alhali suna bacci kuma ƴan koko waɗanda suke cikin alqaryatu sun aminta uqubar mu tazo musu da walaha wa hum alhali suna wasa sun wato sun gafalu suna cikin wasanninsu afa aminu makrallah koko sun aminta da makircin Allah ne فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون باب مي أمنتا da shirin Allah in ba mutane waɗanda suke tababbu ba. Wannan wa'azi ne Allah ta'ala yake yi ma waɗanda suka zo bayan an halakar da al'umomi gabaninsu, cewa shin suna sun aminta ne, abu ya zo musu sako daga Allah cewa ko amintattu ne ba abinda zai same ku bayan kuna gani abinda yake faruwa? Ko yanzu ba ma gani mutane su kwanta bacci amma cikin dare ambaliyar ruwa ta zo, aradu ta zo, ko iska ta taso, ko girgizar ƙasa, ka kwanta baka san ya zaka tashi ba? Koko kuna tsammanin su wanda wannan abin ya same su ba su da ƙarfi da tanaji da za su hana ma kansu wannan ne? Da ƙarfin nasu da tanajin nasu wannan bai musu amfanin komai ba. Ka duba dai daula da ake ganin ƙarfinta babu kamar daular America, amma ka duba ka gani yanda guguwar ruwa za ta taso musu cikin lokaci kankani ta halaka mutane, ta kawo asarar dukiyoyi. Ga irin abubuwan da suka faru nan a Oklahoma yan kwanakin baya da suka faru, ga wuta wadda ta taso a cikin Texas yan kwanakin baya da ta taso cikin lokaci kankani, masu yaki da wutan wajen guzan 26 lokaci ɗaya suka mutu, banda asarar da ta yi ta dukiyoyi, banda halakar da dukiyoyi da ta yi da halakar da mutane. Duk tanadin su inda tanadi yana amfani, da America ta hana kanta wannan abin ya faru. Inda America take isa matuƙa wajen ganin kan cewa ran ɗan America guda ɗaya bai zube bai salwanta ba. Duba ka gani lokacin da aka sanya bomb, lokacin gudun da aka yi a garin Boston ɗin nan, da aka sanya bomb suka tashi garin gabaki ɗaya, sai an gano wane ne ya sanya wannan bomb ɗin. Duk ƙarfinsu saboda ɗan America ya halaka. Saboda haka da akwai abin da zai tsare ɗan America daga halaka, ko menene da ƙarfin dukiyarsu da ƙarfin rundunoninsu na sojoji da tsarinsu da tsarin shari'arsu da sun hana wannan, amma wannan abin ya sa sun yi ba za su iya ba. To me zai sa mutane su aminta da kan cewar ikon Allah ya fi ƙarfin ikonsu? Domin azabar Allah tana iya zuwa da daddare, ba wai kuma kawai sai da daddare ba, lokacin da mutane suke bacci suke ba su da tanadi zai da ta iya zuwa musu ma da tsakar rana, duha lokacin walaha. Kasan lokacin walaha shine lokacin nishadi, kowa ya fita ana ta aiki, masu wasa na wasa, masu nema, masu shirye-shirye na yi, masu mitin na yin mitin. A lokacin kuma ukubar Allah din ta zo, ba mu gani ba ya faru, mun gani ya faru. To sannan Allah ta'ala ya ce koko sun aminta da makarullahi, cewa tsanani da ya zo musu, yanzu Allah ya canza ya kawo sauki. Saboda haka Allah ya musu wato sakin talala, ya sake su shi abinda suke so. To babu mai aminta da makrullahi illa alqaumul khasirun, duk wanda zaka ga yana cikin saban Allah, Allah yana yi masa kuma abinda yake so, ya bashi lafiya, ya bashi dukiya, ya bashi iko, ya bashi ƙarfi, amma kuma yana cikin saban Allah, to wannan shine ainihin wanda yake cikin tababbe, shine a cikin hasara, domin yana tsammanin ba zai taba gushewa ba. Da shi da Fir'auna ba shi da bambanci. Kasan malaman tarihi suna cewa Fir'auna bai taba ciwon kai ba. Malaman tarihi suka faɗa ba nasi bane. Allahu a'lam. Amma sunnar Allah haka ta gabata tare da waɗanda suka aminta da makrullah, cewa suna cikin saban Allah kuma Allah yana yalwata musu arziki. To yayin da zaka ga kana cikin alaƙarka da Allah ba kyau, kuma komai naka yana tafiya daidai, to ka farga da kanka, ka kuka da kanka cewa la'alla wannan shiri ne da Allah jalla wa ala. Sai lokaci tukuna da rukun Allah ya zo maka barabe ba ka tsammani. In Allah yana son ka da alkhairi, sai ya jarabce ka kafin halakar ta ƙarshe ta zo, sai ai maka bulala mai zafi, sai ka fadaka, sai ka koma ga Allah. To wannan Allah yana son mutum da arziki kenan. Domin haka bala'i yake ga mumini, bala'i ga mumini ya fadakar da shi ne kan ya koma ga Allah, ya kuma tsarkake shi kan abin da ya gabata, domin kada Allah ya tara masa sai a lahira ya yi masa. To wannan wa'azi ne ga mutane, gare mu kada mu aminta da makrullah. Abdullahi bin Mas'ud yana cewa akbarul kaba'ir, mafi girman zinufai da suka fi girma sune shirka da Allah, da al'amnu min makrillah, da kuma al-ya'su min rauhillah, aminci da makircin Allah, da kuma yanke kauna daga rahmar Allah. Wato ana so mumini kamar yanda ba a so ya sangarce kuma ba a so tsoro ya sanya shi ya rinka ganin kan cewa shi ya halaka, babu wani amfani ma a cikin ma rayuwar, me ma amfanin ma yayi sallah, shi munafiki ne, babu imani, saboda haka sallar ma yake yi. To wannan duk yana daga cikin dabaibayin shaydan. Ba a so kauna da saki, ba a so ka saki ta fuskar kauna kan cewar ai Allah zai maka mai kyau, saboda kana ganin Allah yana maka mai kyau a nan, wannan ya sanya ka ka rudu kana saban wannan, har ya sanya ka ka rinka saban Allah, ka rinka ganin ai ba komai, dan ka san wani wato tsananin kauna ta kan cewa ai Allah Ghafurur Rahim, tunda Allah ya ce mai rahama ne, saboda haka babu komai, komai ma sai yayi har saban Allah ma. To wannan ba raja'i bane, wannan amnu min makrillahi. Wani kuma yana tsoron Allah har tsoron ya sanya shi ya rinka ganin kan cewar ai shi ya halaka, in ma ya tuba ma Allah ba zai karbi tubansa ba, in ma yayi ibadar Allah ba zai karbi ibadarsa ba, saboda haka mai amfanin yin ibada sai ya zauna ya kasa yin komai, ya kibotar Allah, ko da bai saba ma Allah ba, zaman nasa da yayi saban Allah ne. Shi wannan tunanin na zuciyarsa na kan cewa Allah ba zai ji kansa ba, saban Allah ne, yana daga cikin akbarul kaba'ir. Innahu la ya'asu min ruhillahi illa alqawmul kafirun, babu masu ɗebewar hasu ga wato rahmar Allah sai mutane waɗanda suke kafirai, al'adar kafirai ce, kuma shaydan yana zuwa ta kowanne ɗaya daga cikin fuskokin nan, ko dai ya zo ga wajen mai ibada ya sanya masa yanke kauna ga rahmar Allah, ko kuma ya zo wajen mai sharholiya wanda baya bin Allah ya sanya masa wato al'amnu min makrillah, yace a ai tunda kaga Allah yayi mun wannan, to ko gobe ma an je can muna cikin waɗanda suke za a yi mana, amma kuma gashi baya bin Allah din. To wannan yana daga cikin hanyar da ake zuwa da shaydan yake zuwa ma mutane. Allah madaukakin sarki yayi wannan kira, kiran ga ahlul qura alqaryatu, wato waɗanda ke cikin ta, wato ga al'umomi, al'umomi kuma daidaiku ne suke yi, ma'ana wannan abu ne wanda yake al'umma za ta yi makanta wa'azi da shi, al'umma ta yi makanta wa'azi da kada waɗansu daga cikin al'ummar su janyo musu halaka ko da daddare ko da rana, kada waɗansu daga cikin al'umma su janyo musu al'amnu min makrillah. Ta yaya za a yi wannan? Ta hanyar wa'azi, saboda haka yayin da al'umma ta zauna ba a wa'azi aka sangarce, to shikenan halaka ta zo ga kowa, domin mabudin alkhairin al'umma ya zamanto akwai waɗansu wanda suke tsaye suke kan cewa tsaya ai daidai, a tsaya a dawo ga Allah. Abunan da yake samun mu, abunan da yake samun mu jarabawa ce daga Allah, abunan da yake samun mu jarabawa ce daga Allah. Kun ga yanzu kamar tsananin nan da muka shiga lokacin da aka zo aka samu tashin hankali din nan na rashin tsaro, da har ta kai kan cewar sallolin jam'i ma suka gagara a waɗansu masallatan, waɗansu sai haɗa magariba da isha suka rinka yi, ko nan masallaci mun daɗe kwana da kwanaki muna haɗa magariba da isha saboda dokar ta ɓaci da aka sa. Gari kamar Kano ana cinikin miliyoyi, ana cinikin miliyoyi, waɗansu wani da aka hira da shi kan cewa tsakanin abin nan a kasuwar kwari a kullum ana cinikin biliyan ɗaya da rabi, amma da kyar yanzu ake ce da kyar a lokacin ake cinikin a sulusun wannan biliyan 500. To irin wannan lokaci ɗaya wannan abu ya zo, wake da ikon ya kawo wannan in ba Allah ba. To in aka mayar, in muka koma ga Allah, muka kyautata tsakaninmu da Allah, muka tuba, muka yi murya ta kaskanci ga Allah, muka rinka addu'a tare da gaskiyar komawa ga Allah, to sai Allah ya yi mana. Idan ko muka ɗauka dabaranmu ce ko wayonmu ne ko tattalinmu ne, shikenan sai Allah ya kyale mu da wayonmu, sai Allah ya kyale mu da wayonmu. Abinda ya kamata kenan koyaushe ya kamata mu rinka yi yayin da musiba ta zo, saboda wannan sunnar Allah ce, kamar yadda waɗannan ayoyi suke koya mana.
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم وهم لا يسمعون.
الله تعالى يقول أولم يهد للذين يرثون الأرض, shin waɗanda suka gaji ƙasa, min ba'di ahliha, bayan ma'abutanta waɗanda aka halakar, shin ba su shiryu bane ya zuwa ga cewa da Allah ya so Allahu na sha'u da mun so asabnahum bidhunubihim sai mu kama su da zunub saboda zunubansu wa naqba'u ala qulubihim kuma mu yimki mu dade zuciyarsu fahum la yasma'un ya zamanto ba sa jin wa'azi wato abun mamaki ga waɗanda suka gaji ƙasa bayan waɗanda aka halakar cewa sun shin an shiryar da su ne ga cewar Allah madaukakin sarki ba shi da ikon ya kama su da zunubansu sun samu wannan shirye ne ai ba su samu ba to ba su shiryu ba su gane wannan ba su samu shiryar da za ta fahimtar da su cewa inda Allah ya so da sai ya kama su da uquba ma'ana wato su sami ilimi na shiriya wanda zai bude musu basira yanda za su ji tsoron Allah su ce kamar yanda Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umomi bayan ya halakar da su ya kawo mu a maimakon su to mu ma fa Allah yana da iko saboda abin da muke yi kamar yanda su suka yi Allah ya halakar da su mu ma muna Allah yana da iko mu ma ya halakar da mu wato abin da yake na shiriya bai zo musu ba da za su samu wannan hakika ya zo daga ciki shine wannan wa'azin wa ko kuma Allah ya ce wa natba'u ala qulubihim kuma mu yimki a cikin zukatansu wato ya zamanto cewar musibar da za ta zo musu musiba ce wadda take ta aminci daga makircin Allah Allah ya yimke zuciyar at-tab'u shine hatimi wato idan aka yi wasiƙa aka rufe ta sai a dauko wani zare da ana amfani da candle sai a kona candle a sanya shi a murfin wasiƙar dan ya nuna kan cewar ba wanda ya bude ta babu abin da zai shiga ba abin da zai fita wasiƙun sarakuna haka ake musu ada to wannan at-tab'u din shine idan ake mu zuciya wato tamsili ne masalta maka halin zuciya ake cewa ba abin da zai shiga ba abin da zai fita daga cikin ta fahum la yasma'un ya zamanto ba sa ji ma'ana ba sa jin wa'azi at-tab'u wannan shine mafi sharrin abin da zai samu mutum ya zamanto Allah ya yimke zuciyar ba ta jin wa'azi shine zaka ga an zo an yi wa'azi mai wa'azi irin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai wa'azi amma waɗansu da suke zaune a nan su ga mutane suna kuka sai ce wai me aka faɗa ne me yasa su suke kuka gashi magana ɗaya suka ji daga bakin mai magana ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bambancin shine su waɗannan Allah ya yimke zuciyarsu to kage yayin da mutum ya zamanto wannan ne ya amfanin rayuwarsa ma'ana ba zai taɓa tsororin alkhairi ba an daɗe masa ƙofar tuba to wannan shine halakar da tafi komai halaka Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙan Allah zuciya wadda take mai tsoron Allah yake neman tsarin Allah daga zuciya wadda ba ta tsoron Allah Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha Allah ina neman tsarinka daga zuciya wadda ba ta tsoron Allah ita ce wadda ta samu wannan at-tab'u din abin da yake kawo tsabo a cikin zuciya saban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahih muslim yana cewa yayin da mutum ya idan mutum yayi zunubi nakatat fi qalbihi nuktatan sauda sai wani dugo baki yazo ya dugo akan zuciyarsa idan ya sake yi sai wani dugon yazo baki ya dugo akan zuciyarsa har sai ya zamanto yayin da zunubin yayi yawa dugon baki ya lullube zuciyar ta zamanto bakakirin gabaki daya sai ya zamanto kamar kofi wanda aka kifa shi ka san kofi wanda aka kifa shi ta yaya za a yi kace zaka dora masa ruwa ta kasa zaka dora masa ruwa me zai shiga to babu wani alkhairi da zai shiga shine sai ta zamanto zuciya wadda take la ta'riful ma'ruf la ya'riful ma'ruf wa la ya'riful munkar wa la yunkirul munkar bai san abu kyakkyawa ba bai kuma baya kuma inkarin mummuna yana ganin a ce namiji na neman namiji baya ganin wani abu a cikin wannan ame ai ba kada ka faɗa ka ce namiji ne sha'awan namiji kamar yanda yan gidan kasan kun san yan gidan rediyo yan gidajen rediyo musamman na turawa sai da suka yi yaki da wannan kada a ce mutane masu yin aikin mutanen Lot annabi Lot saboda an san Bahaushe saboda tarbiyyar addini yana kin wannan sai dai a ce a faɗi kalma wanda yake ba za ta sa a kyamace su ba kada a kyamace su to waɗanda suke irin wannan wanda zuciyarsu ta zamanto wato alqala wato alkus mujahhiyan kofi wanda aka juya shi ya zamanto alkhairi baya shiga to wannan shine at-tab'u abinda yake kawo yimki a cikin zuciya saban Allah da rashin tuba amma yayin da mutum ya saba Allah ya tuba in dugon ya dugu baki in ya tuba sai Allah ya kankara wannan in ya sake yin wani in ya tuba sai Allah ya kankara wannan shi yasa shedan ko shi yake so ya hana ka tuba yace kai munafiki ne tuban mu zuru kake ka tuba ka dawo ka tuba ka dawo so yake kada ka tuba amma idan ka ki amma idan ka dage ka ci gaba da tuba din to shine Allah madaukakin sarki zai ce wannan bawa na yaje abinda yake so na yafe masa ya san ba zai bai zaman tori bataccen shedan ba sai shedan ya koma ya ta kuka ya san cewa kafi karfin sa to saboda haka mutum ko yaushe saboda babu yadda zai ka zaman to kai istiqama daidai yanda kake yanda Allah yake so kullun alzumta cikin istighfari da yawan tuba ga Allah jalla wa ala
تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ
الله يأتي تلك القرى تواتن كم فسوني القرية نقص عليك من أنبائها من أباك الأبار يا رسول الله دق الأبار الركنس لقد جاءتهم رسلهم بالبينات حقيقة والله من ظنون سنزوم سدخجوجي مبينة فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل بس كسانشي ما سين إيماني با سبودا كريتا وردسكي تم فرقو كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كمرحكني الله يكي ببئي يكي يمكي أكن زكاة متاني واندسكي كافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهد بمسامو يوانسو سنا دريكو القوري با وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين حقيقة من سامو مفيا يوانسو حقيقة والله فاسقيني Allah ya ce to waɗannan sune alƙaryatu din wannan shine kissoshin alƙur'ani waɗannan sune kissoshin alƙur'ani tarihin alƙur'ani ba tarihin da zai ga maka bane yau an yi sarki wani gobe an yi sarki wani wannan ya tsaba wannan ya masa ku ya kwace ya dawo da wannan tarihin alƙur'ani shine tarihin da ba za ka same shi tarihin da alƙur'ani zai baka ba shine wanda za ka same shi a cikin multafan mutanen farko ba tarihin alƙur'ani zai ga maka yaya sunnar Allah ta kasance a cikin halittarsa kuma yaya Allah yake shiryar da mutane yaya kuma jawabin manzanni ya kasance yaya jawabin mutane ya kasance ga manzannin Allah tambayoyin da Allah zai maka a cikin alkiyama yaya alakar mutane tsakanin su da Allah da alƙawarin da Allah ya dauka tsakanin su to shine ma'anar tilkal qura naqussu alayka min anba'iha wannan shine kissar alqur'ani wannan shine tarihin alqur'ani Allah ta'ala yace walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat issan alqur'ani ta tabbatar da wannan haqiqa haqiqa manzanni sun zo musu da ayoyi mabayyana ka duba ka gani dai misalin annabi shu'aib annabi salih qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hadhihi naqatullah ya kawo musu taguwar Allah wanda suka nema a sifar da suka nema ya zo musu da hujja mabayyaniya annabi shu'aib ya zo musu da hujja mabayyaniya saboda haka bayani cikakke hujja cikakkiya ta zo domin Allah madaukakin sarki ba zai aiko da manzo ba sai da aya wadda za ta tabbatar da gaskiyarsa ya zama to babu wata shubha babu wani rikici a cikin zukatan mutane a tsayar da hujja akan mutane amma Allah ta'ala ya ce ba su kasance sun yi imani ba me yasa bima kadzabu min qabl saboda karyatawar da suka yi tunda anan malamai suna da fuskoki daban-daban akwai fuska wadda take nuna kan cewa ai sun karyata sun karyata a cikin ilimin Allah Allah ya san dama ba za su yi imani ba saboda haka wanda Allah ya san ba zai imani ba wannan aya mai ban tsoro saboda sanin Allah ya sanya ka ji tsoron Allah baka san a cikin wadanne kake ba Allah ya san kowa abin da zai to saboda sanin da yara ta yi da sanin Allah cewa ba za su yi imani ba dan haka ba su yi imani ba wata fuska wanda yake kuma aka ruwaito daga malamai daga cikin su hadda Abdullahi dan Abbas cewar ba su kasance masu imani ba saboda ƙaryatawar da suka yi tunda tun kafin zuwan manzanni ai tun kafin lokacin da ayoyi mabayyananu suka zo musu ƙaryatawar shine mubadara gaggawa da suke wajen ƙaryata manzanni farkon zuwan su saboda haka wannan yana nuna rashin arzikin wato rashin arzikin mubadara gaggawa wajen ƙaryata gaskiya farkon zuwanta kaga Abu Lahab shine yana jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta la ilaha illallah yace tabban laka sa'iral yawm ali hadha jama'atana tir da kai wato ka halaka sauran rayuwa baki daya zaman to kan cewar ka halaka baka da arziki dan wannan ne ka tara mu kaga har ya mutu a cikin kafirci aka sauka da tabbaje da Abi Lahabin wa tab akan sa har yanzu ake karantawa ake tabbatar da la'ana akan sa saboda me saboda yayi mubadara da fuskantar ƙaryatawa da sakon annabi shi yasa kana jin gaskiya ki gaggawa wajen yadda da ita kai yaki da zuciyarka kada ka zamanto wanda yake zaka zamanto mai ƙaryatawa ko mai shakka domin sai Allah ya maka ukuba da karkatar zuciya kamar yadda Allah ta'ala yace falamma zaghu azagha Allahu qulubahum yayin da suka karkata suka karkace ba su yi imani ba sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wani yace mummunan ukuba yayin da mutum ya ga gaskiya yake imani da ita to shikenan duk wata aya kuma daga baya da zai gani sai Allah ya shabbaha masa ya jirkita tunanin ya zama to ba zai gane gaskiyar ba shi yasa ake son idan mutum ka ga gaskiya da alamun gaskiya din ke gaggawa ya zuwa ga karba kada ka bari san rai ya sanya ka ka kiyarda wannan a sakamakon wannan Allah ya maka ukuba da cewa ba za ka taɓa karɓar gaskiya ba har abada kaga kayan da mutum ya zamanto Allah ya masa wannan ukubar to me ya amfanin zuwansa duniya babu amfanin zuwansa duniya to Allah ba azzalumin kowa bane Allah ya sanya asbab ɗaya daga cikin asbab ɗin rashin imani shine gaggawa wajen rashin yadda da gaskiya yayin da mutum ya so maganinta yayin da ka so ma'aran gama da gaskiya to ka karbe ta da karbuwa sai Allah madaukakin sarki ya saukake maka binta da karban wata gaskiyar idan ta zo maka amma yayin da kai aran gama da gaskiya farkon haduwarka da ita sai kai watsi da ita sai kai girman kai to wannan za ta iya zamanto maka ukuba cewa ba za ka taba sake ganin gaskiya ba domin la Allah wannan shine damar da Allah ya baka ya nuna maka gaskiyar ka gani za ka karba ko ba za ka karba ba in ka karba shikenan sai Allah ya bi da kai hanyar mutanen kirki in ku kake karba to wallahi shine dalilin fadawarka cikin ribatattun shedan Allah ya kiyashe mu to shi yasa ne malamai suke bayani akan shu'umut takdhib wato ash-shu'um shine rashin arziki rashin sa'a na ƙaryata gaskiya farkon da za ta zo mata idan mutum ka gaskata to wannan shine ka samu arziki in ku ka ƙaryata shine ka samu rashin arziki shine ash-shu'um Allah ya ce da yawan su mun same su ba akan alƙawari ba shi cika alƙawari sifa ce wanda yake kyakkyawa shari'a a hankali ya tabbatar da ita kuma shari'a ta karfafa ta duk wanda aka ce ai wani ne alƙawari ne to za ka ga mutane suna son mu'amala da shi to yayin da Allah ya ce da yawan su ba sa kan alƙawari ya zama to ba mutane bane waɗannan dan babu mutumin da za a ce mara alƙawari ne sannan a ce yana da sifa ta mutanen kirki wa in wajadna aktharahum lafasiqin Allah yace da yawan su mun same su fasikai kuma muna gani irin Allah ya kissa mana irin fasikancin su suka ce ma annabawan su a bata suke suka ce wauta ce tare da su aka tunatar da su ni'imar Allah suka yi wance kali da ita suka yi fito na fito da ayar Allah suka ce ka zo mana da abin da zaka zo mana din idan dai kai kana cikin manzanni in kai masu gaskiya ne duk irin wannan shine al-fusuq fita daga cikin da'a ta daga cikin iyakokin Allah jalla wa ala wato mafiya yawan mutane fasikai ne dan haka kada ka ce zaka dakata abinda al'umma suke yi Allah kuma ba Allah ba abinda zai gagare shi komai yawan mutane ko duniyar ce gabaki daya Allah ya azabtar da su saboda ka babu zancen mutuwar yawa kaka wajen saban Allah babu kaka a cikin wannan babu kaka walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun ba zai amfane ku ba a wannan rana inji Allah ranar al-kiyama yayin da kuka yi zalunci cewa kun yi tarayya a cikin azaba wai dan ka juya ka ga wannan ka ce ashe wani ma yana nan ashe wani ma yana ina wannan ba zai amfane ka ba dan ka juya ka ga wani wannan ba zai rage maka azabar ba domin wannan azabar Allah ce ta fushin Allah ce saboda haka kada ya wajare ka kan cewar mafiya yawan mutane fasikai ne kan cewa wannan ai babu komai ina kai ka zaman to kadan din da kake ba fasiki ba Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu sira subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk